بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Talata a yau 11 ga watan Ramadan, hijira 1446, wanda ya zo daidai da 11 ga watan 3 miladiya 2025. Gabanin mu ci gaba da tafsiri. Akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yana cewa malam barka da warhaka, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, amin. Tambaya ta ita ce, liman da ya tashi yin sallar qiyam da niyyar raka'a biyu, sai da ya zo raka'a ta biyun sai ya tashi zuwa ta uku, sai da ya fara karatu ya tuna zai yi tahiyya ana biyu, to malam ya zai yi ana. Wannan sallah yana tambaya ne don gani da abin da ya shafi sallar asham ko sallar tarawihi, mai yankon yi raka a biyu ya zauna ya tahiyya ya sallama, wadda ita ce aka fi kuma ita tafi shahara, kuma ta zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul layli masna, sallar dare biyu ake yi. To da haka maimakon ya zauna ya tahiyya sai ya manta ya miƙe har sai da ya fara karatu sannan ya tuna, to sai ka ci gaba da yin karatu kai raka'a ta uku, kada ka zauna sai ka miƙe ka kawo ta hudu, in kai ta hudu sai ka zauna sai kai tahiyya kai sallama, maimakon yanzu kai biyu kai sallama kai hudu kai sallama. Dalili ko ya tabbata a cikin hadisin nana Aisha, Allah ya kara mata yarda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ma kana yaziru fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a cikin watan Ramadan ko a wani watan Ramadan ya kasance baya karawa sama da raka'a 11, sai tace yusalli arba'at, yana sallatar raka'a 4. Wala tasal an husnihinna wa tulihinna, kada ma ka so ka tambayi tsawon su da kuma kyan su, saboda yadda suka kai da tsawo da kuma kyau. Summa yusalli arba'at, sannan ya sake raka'a 4. Wala tasal an husnihinna wa tulihinna, summa yusalli salasan, sannan kuma ya raka'a 3. Wannan ya nuna kenan ana iya raka'a 4 a sallama, da haka ba laifi bane ba wani abu bane idan ka zarce kayi 4 kayi sallama, duba da wannan hadisi. Dida cewa ita raka'a 2 a sallama din ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi, kuma ita ce aka fi sani. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa Qiyamul Layl ko kuma Qiyam Ramadan ya kawo sifofi na sallar dare yadda manzon Allah yake yi. Ya kawo sifofi daban-daban, daga ciki akwai wannan sifa da na ambata, akwai kuma sifar da ake yi raka'a biyu ayi sallama har zuwa ƙarshe. To da haka in kai haka babu laifi a ciki, wallahu a'lam. Wannan yana tambaye cewa a shekara nawa ne azumi yake wajaba akan mutum. Azumi yana wajaba akan mutum idan ya balaga, sawa'un mace ne ko namiji. Ita kuma balaga, abinda malamai suke faɗa, ba a iya ƙididdige ta da wasu shekaru muayyanai, sai dai galibiya a ce mafi yawanci mata ana balaga a shekara kaza, mafi yawanci maza ana balaga a shekara kaza. Wannan ana iya ambato, kamar yawancin malamai na ambaton 15 akan namiji, suna ambaton 15 akan namiji, wasu kuma suna ambaton fiye da haka. Mata kuma za ka ana maganar wasu daga 11-12. To amma dai abinda aka fi dogara kai shi ne alamu. Akwai alamu da in yaro ya zama yana da su ko yarinya ta fara yin su, to alamar ta manyanta kenan, da haka alƙalami ya haukanta. Idan mace ce in ta fara jinin al'ada, wasu matan sukan fara jinin al'ada daga shekara 12, wasu 13, wasu ma sukan kai 14. Amma galiban dai a nan ƙasar tamu yawanci daga 12 yarinya tana iya fara jini. to da zarar ta bare wannan jinin alama ya nuna cewa ta manyanta dan haka azubi ya wajaba kanta yaro kuma namiji yawanci abinda adamu da malamai suke ambata shine misali ga gashi ya fara fitowa a habarsa ko kuma a amararsa alama ce ta balaga ko kuma yin mafarki zama yayi mafarki gashi yana mu'amala da mace kila ma har yayi inzali to duk wannan ya fitar da ruwa wannan yana nuna alama ce ta balaga dan haka da zarar yaro ya ga wannan to ya manyanta idan kuma da shekaru ne galiban kamar da na faɗa suna cewa shekara 15 suna kallon hadisin Abdullahi bin Umar ko shi ko wanda daga cikin sahabbai wanda da za a je yaki suka fito shekara 14 lokacin manzo Allah bai yarda su je yaki ba ya maida su shekara da ta zagayo kuma suna da shekara 15 da suka zo kuma manzo Allah ya kyale su suka tafi su ce to wannan yana nuna cewa shekara 14 ana ganin ba su kai girma ba amma yanzu shekara 15 sun kai girma da haka dai abinda yake ga wanda yake da yaro ko yarinya wurin idan ya kai lokacin da zai iya yin azumi ba tare da cutuwa ba to sai an sa ido a ga yana yin azumi idan yaro ne ya kai shekara 12, 13, 14 to a dinga sa yana yin azumin in ba ta larura ba kada ya bari yarinya in ta kai shekara 10, 11, 12 ko da bata fara jini ba sanya ta dinga yin azumin kada ta bari sai inda wata larura wadda take karfafiya har zuwa kuma da lokacin da zai zama wajibi akan yaro ko yarinya to kuma ya riga ya saba ko ta riga ta saba wannan muna faɗa ne a bangaren abin da ya shafi shekaru wa illa akwai guda mutum ya girma din akwai sharade da ake kallo na wajabci din ya zama ramadan ya shigo yana da lafiya idan ramadan ya kama mutum bai da lafiya azumi bai wajaba akan shi ba a wannan lokaci sai in ya warke sai ya rama in ya warke to azumin ya wajaba akan shi sai ya rama kunga wanda yake bai da lafiya yayin da ramadan ya kama ba a cewa wajibi ne sai yayi azumi ya zama mazaunin gida idan yana halin tafiya mutum yana kan halin tafiya wata ya kama amma yana kan hanyar tafiya daga nan ya tafi Lagos ko ya tafi Kwatano ko ya tafi Niger ya tafi wani guri a hanyar tafiya dare yayi kuma washe gari Ramadan zai kama shi kuma bai je inda zai je bai na halin tafiya to kun ga ba magana ne azumi shari'a ta ba shi rangwame in ya ga dama zai iya barin azumin a lokacin azumin bai wajaba akan shi ba idan ya dawo sai ya kirga kwanakin da ya sha na tafiya bayan Ramadan ya wuce ya rama ya ga dama kuma ya ga zai iya dawo azumin to babu laifi to sannan kuma azumi yana wajaba ne na Ramadan idan an ga wata ko da mutum baligi ne akili ne mai hankali ne idan ba a ga wata ba azumin watan Ramadan baya wajaba a kai shi Allah ya ce fa man shahida minkum ash-shahra falyasum haka nan ya zo mai hankali ko da ya kai adadin wannan shekaru ko ta kai adadin shekarun manyantaka amma babu hankali to wanda yake mahaukaci an dauke alƙalami akan shi da haka azumi baya wajaba akan shi wannan abin da ya shafi shurutu wujubi sawmi kenan sharadan wajabcin azumi din wannan idan mun dawo bangaren abin da malamai suke faɗa yaushe ne azumi yake wajaba akan mutum wallahu ta'ala a'lam har yanzu muna cikin suratul safati ajiya mun tsaya akan aya ta 57 inda Allah madaukakin sarki yake aka yito mana abin da yake faruwa da yan aljanna na sashinsu ya kalli sashi suna hira suna tattaunawa ɗaya daga cikinsu ya ce yana da aboki wanda suke nan duniya kuma yana kokarin ya hana shi imani da ranar sakamako har yana ce masa kai yanzu mai gaskatawa ne cewa idan mun mutu mun zama turbaya mun zama kasusuwa za a saka mana za a tashi mu yi mana sakamako to da ya tuna wannan ya ce wa abokan tattaunawarsa na aljanna ko za ku tashi mu duba ne Allah ya gaya mana cewa ya duba ya gano abokinsa cikin tsakiyar wutar jahim yake cewa na rantse da Allah ka kusa ka halakar da ni ba dan ni'imar ubangiji na ba da na kasance cikin wadanda yanzu aka tara a cikin wannan wuta akan wannan gaba muka tsaya a yanzu insha Allah ta'ala za mu dora bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma nahnu bi tayyibin illa mawjadaluna wa ma nahnu bi mu'aqqalin إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون.
نعم يتي أفما نحن بميتين ينزمو بما سمتوا بني فزاموا متبا إلا موتتنا الأولى سيدي متوا متفرقوا دمكي وما نحن بمعذبين كما موبا وأن ذا أيوة عذابا بني إن هذا حقيقة وأن لهو الفوز العظيم شيني ربو ميجرما لمثل هذا دمك تمك تنئرم وأن ساكمكو فليعمل العاملون ما سأيكي في أيكي wannan malamaina ambatowa cewa ci gaba ne da maganar waɗannan yan aljanna din ko wannan dan aljanna din kamar yadda wasu malamai suka ambata ma'ana shine yake ci gaba da gayawa sauran yan uwansa babin bayani irin ni'imar da Allah ya musu na cewa ba za su mutu ba kuma yanzu ba su ba wata azaba da haka yace afa ma nahnu bi mayyitin ashe yanzu mu ba masu mutuwa bane abin ya kawo kamar asiga ta tambaya amma istifhami ne taqariri istifhami ne taqariri ma'ana tambaya ce amma kuma tabbatar da abin ake ma'ana yana jin dadin abin ashe yanzu mu ba magana wata mutuwa mun riga mun yi mutuwa tun a duniya an shiga aljanna yanzu babu wata mutuwa kenan wasu kuma suka ce a'a wannan yan aljanna ne suke fada suke ce wa mala'iku yayin da suka ga mala'iku sun yanka mutuwa tsakanin aljanna da wuta domin kamar yadda ya tabbata a hadisi bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta za a zo da mutuwa a sifa ta rago a kirawo yan aljanna su daga kai su leko a ce kun gane wannan su ce mun gane ta mutuwa ce a kira yan wuta su ma su leko a ce kun gane wannan su ce mun gane ta mutuwa ce sai a yanka ta tsakanin wuta da aljanna ma'ana yanzu mutuwa ta kare babu ita to yayin da aka yi wannan sai a ce ya ahlal janna khuludun fala maut ya ku yan aljanna dawwama babu mutuwa wa ya ahlan nari khuludun fala maut ya ku yan wuta dawwama babu mutuwa to idan aka faɗi wannan saboda jin dadi na yan aljanna sai su ce wa mala'iku afa ma nahnu bimayyitin yanzu mu ba masu mutuwa bane ma'ana yanzu shikenan an gama da mutuwa illa mautatana al-ula sai dai mutuwar da muka yi ta farko wadda ma'ana suka yi ta duniya zuwa lahira wa ma nahnu bi mu'azzabi sannan mu kuma ba za a yi mana azaba ba mun zauna kenan cikin ni'ima da haka suka ce magana yan aljanna ne ga mala'iku yayin da aka yanka mutuwa kamar yadda muka faɗa wasu kuma suka ce a wannan mu'minin ne da suke hira da yan uwansa mu'minai yake gaya musu cewa muna fa cikin ni'ima domin yanzu babu mutuwa kuma za mu dawwama a cikin ni'ima babu azaba duka dai idan ka dauki maganar sawa'un ta mu'mini ce ga yan uwan shi mu'minai ko ta yan aljanna ce ga mala'iku da suke gaya musu to za ka gani yana bada sakon cewa a cikin aljanna babu mutuwa ba maganar mutuwa mutuwa da aka yi a nan duniya aka yi tashi alkiyama to da zarar an tashi kuma to shikenan magana mutuwa ta kare shi sai Allah ya gaya mana cewa yan wuta in sun shiga wuta ba za su mutu ba Allah madaukakin sarki ya mana sun mala ya mutu fiha wala yahya ba za su mutu ba a cikin wuta ba kuma za su rayu rayuwa mai kyau ba da haka lokacin da za su ta kira cewa maliku mu a zo a gama da mu ina ma dai mu mutu to za a gaya musu cewa qara innakum makisun ko masu zama ne a ciki ba mutuwa haka nan yan aljanna Allah ya gaya mana makisina fiha abada za su zauna a cikin aljanna har abada shi yasa magana mafi inganci wuta da aljanna ba za su kare ba akwai ra'ayin da ake hakaitowa daga wasu malamai cewa akwai lokacin da aljanna za ta kare ko kuma akwai lokacin wasu kuma suka ce akwai lokacin da wuta za ta kare a wai gari babu wuta ta kare gaba daya ma'ana da abin da yake cikin ta yanzu babu komai ta kare ita ma an tafiyar da ita ba magana mafi inganci da wuta da aljanna za su dawwama ne wutar da take karewa ita ce wutar da musulmai masu sako suka shiga ciki waɗanda aka sanya su ciki saboda sakon su to waɗannan yau da gobe ana fitarwa za a waye gari babu kowa ya zama ta kare amma wutar da kafirai suka shiga kamar da ayoyin alkur'ani da dama suka gwada cewa wannan wuta ba za su fita daga cikin ta ba har abada yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha suna so su fita Allah ya ce ba za su fita ba har abada dan haka wanda yake nuna cewa wanda ya shiga aljanna daga cikin ni'imar aljanna babu mutuwa saboda mutuwa tana dagulawa mutum lissafi biyar da ya kai da jin dadi da fara'a da murmushi idan ya turo zai mutu sai ya ji ba dadi sai ja abin da yake ji bai dadi din ba ya dadin ya salance a tare da shi to yana cikin ni'imar aljanna babu mutuwa sai dai wannan mutuwa da aka yi a nan ta duniya sannan kuma babu magana azaba duk wani ma abin da yake na wahala babu shi a cikin aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa sai Allah ya ce inna hadha wannan haƙiƙa wannan ma'ana shiga aljanna da kubuta daga azaba lahuwal fawzul azim shine rabo mai girma domin babu wani rabo da yafi wannan girma mutum ya samu ya shiga aljanna ya kubuta daga wuta Allah ya ce faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka sanya shi aljanna to ya rabo wuta wannan shi ake kira rabo kuma babu wani rabo da yafi wannan girma samun aljanna ga mutum yayin da ya bar wannan rayuwa da haka Allah ya ce li misli hadha anan wasu malamai suka ce fadin Allah ne li misli hadha saboda irin wannan sakamako falli ya'malul 'amiluna masu aiki su aiki ana saboda irin wannan sakamako da za samu na aljanna na gidan ni'ima da rahma saboda irin wannan ne za a dage ayi aiki a tsaya ayi aiki tukuru dan a samu gidan aljanna anan ne ake san munafasa ake san mutum yayi kokari ya kwaikwayi wani ya gama ya fi shi ila yaga yana yin sallolin na wajibai kuma yana na filfili sai ce to shi ma bari ya kwaikwayo da wannan aikin alkhairi dan ya samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah ila yana yin aikin alkhairi na ciyarwa shi ma yaga cewa bari yayi kokari yayi aikin alkhairi shi ma kaman na wane ya kwaikwaye shi wajen aikin alkhairi dan ya samu kyakkyawan sakamako a irin nan ne ake son munafasa amma wani abin da ya shafi na duniya wannan ba wani abu ne da yake mutum zai tsaya yana gasa da wani cewa yayi gida mai kyau ni ma sai nayi wanda yafi nashi ya hawo abin hawa sai na hawo wanda abin hawan da yafi nashi yayi kaza sai na wannan kuke tsaya yana wannan bata wa kansa lokaci yake domin dai wannan ba zai kare ba da yadda yi gida mai kyau to za a wayi gari wani yayi wanda yafi nashi yadda ya sai abin hawa mai kyau za a wayi gari yana makan titi yana tafiya zai ga wani kuma ya zo ya wuce da wanda ya fi nashi din ashe ina ya kamata mumini ya maida hankali ya maida tunanin shi shine wajen gina lahirar shi wajen samun kyakkyawan sakamako Allah ya ce to dan irin wannan fal ya'malul 'amilun kuma wannan aya tana faɗa mana cewa aiki da mutum zai yi a wannan rayuwa na bin Allah madaukakin sarki da kiyaye addinin Allah shine sababi na samun shiga gidan aljanna duk wanda bai yi aiki bai ya zauna ya dogara da wani ko ya dogara da danganan shi cewa shi dan wane ne ko ya dogara da cewa ai shi yana kan dariƙa kaza ba sai yayi aiki ba ko ya dogara da wani abu daban bai tsaya ya bi Allah ba to wannan ya rubi kanshi malamai na kirga mai yin tamanni mai burin shiga aljanna amma babu aiki to ana kirga da cewa mahaukaci ne wanda zai zauna kullun yana burin shiga aljanna amma baya aiki shiga aljanna baya sallah ko yana yi wani sa'in ya watsar ya bari yana shiga cikin haramun dumu-dumu yana fadawa yana saban Allah kuma kullun yana maganar an yi magana aljanna ya ce Allah ya sa muna ciki to wannan suna cewa wannan yaro da kanshi kuma bai da hankali don mai hankali ba zai zauna baya yin aiki ba kuma yana tamannin shiga aljanna dan haka akwai wasu mutane da zaka ga suna nuna a zahiri su masoya annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma zaka ga ayyukan da suke ciki ya saba wa abinda annabi ya zo da shi amma da an yi magana za su ce alfarma annabi za su ce ai daraja annabi ai za su ce ai mu in aka ce annabi an gama komai zaka yi ta jin kalmar annabi annabi a bakin su amma kuma aikin su ba aiki bane irin wanda annabi yake so ba aiki bane da annabi ya umarni da shi mutum yana harkar diji aikin shi shine in za a yi biki je ya sa kiɗa mata na rawa yana rawa tare da su suna abinda shari'a ta hana shi ma yana yi tare da su kuma a haka yana magana kullum ta ji magana shi na annabi shi na annabi shi na annabi wannan yana roɗar kan shi ne yana roɗar kan shi ne kuma akwai shaidan a cikin lamarin domin in kai na annabi ne to zakai koyi da annabi ne ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu kana sabawa Allah kuma kana rai cewa kana san Allah inna hadha fil qiyas shani'u wannan hankalce ma abu ne mumuna dauka da hubbaka salikan la'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u shi mai so yana biyayya ne ga wanda yake kauna da haka kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama ta gaskiya shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin al'amura cikin abinda manzon Allah ya zo da shi kiyaye abinda manzon Allah ya ce ayi da barin abinda manzon Allah ya hana ya ce a nisanta wannan shine kauna ta gaskiya wasu mutane sun yi da wasu suna san Allah kamar da Al-Hasan Al-Basri yake ambatawa sun yi da wasu suna san Allah sai Allah ya jarrabe su da ayar qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim sun yi da awar suna san Allah sai Allah ya ce to gaya musu in dai kuna san Allah to ku bi mana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu in suna san Allah to su bi ka mana su koyi da abin da ka zo da shi kisa Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala karkashin wannan aya yake cewa wannan aya ta hukunta hakimatun bi anna man idda'a al-mahabbata al-ilahiyya wa laysa 'ala at-tariqati al-muhammadiyya fa huwa kadhib yace aya tana gwada duk wanda yake da awar san Allah amma baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin magariyaci hakikanin mai san Allah shine mai yin abinda manzon Allah yazo da shi mai tsayawa kan addinin da manzon Allah yazo da shi dan haka aiki sababi ne na shiga aljanna idan mutum ya zauna baya aiki baya sallah baya azumi baya ayyukan da Allah ya ce ayi baya barin abinda Allah ya ce a bari to wannan koda yana ganin shi dan aljanna ne ya roƙi kanshi saboda me saboda ya bar sababin da zai samu shiga aljanna da rahmar Allah da farada Allah dan haka Allah ya ce limithli hadha saboda irin wannan falyamalil amilun masu aiki su yi aiki su ma dan su samu kyakkyawan sakamako irin wannan na shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya azurta mu da aljanna sai Allah ya ce mi
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون
نعم الله يأتي أذلك خير أذلك يزوان شنده يغباتا نشغاء الجنة نني مؤمن دكي تكين الجنة خير شيني في الخير خير نزلا شيني في مسوكينا الخير أم شجرة الزقوم ko kuma bishiya ta azzaqo inna haqiqa mu ja'allaha mun sanya wannan bishiya fitnatan lizzalimin ta zama jarrabawa ga kafirai innaha haqiqa ita wannan bishiya shajaratun bishiya ce ta khuruju fi asli aljahim da take fitowa daga can kasan wutar jahim taluha ayan ita canta fa annahu ruhusu shayatin kai ka ce kawuna ne na shaytanu anan Allah madaukakin sarki bayan yayin mana magana aljanna da ni'imomin da suke cikin aljanna da yadda yan aljanna za su tattauna cikin farin ciki da yadda ma za su gode wa Allah da ni'imar da Allah ya yi musu to sai Allah yake cewa azalika khairu azalika yanzu wannan da ya gabata ana wannan abin da aka ambata na shiga aljanna na tattaunawa da suke na ni'ima da aka yi magana akai wannan ne khairun nuzulan shine yafi kyan masauki nuzul ana nufin masauki an ce a nuzul shine masauki wanda yake na baki wanda kuma yake hade da kayan jin dadi da kayan ma'ana ci shi ake kira nuzul to wannan wancan masauki da aka bayan aljanna shi yafi alkhairi na masauki am shajaratuz zaqqu ko kuma masaukin da yake a cikin shi za a ci bishiya ta azzaqqu wannan bishiya ta azzaqqu bishiya ce mai wari mai kuma daci ba ta da dandano mai dadi da haka bishiya ce wanda take mai muni idan mutum yana cinta ne amma a bisa doli shi yasa aka kira ta zaqqum suka ce azzaqqum an kira ta da wannan suna saboda yadda ma'ana suke hadiye ta cikin rashin jin dadi, cikin damuwa, cikin dole, to shi yasa a kirata da wannan suna. Malamai sun tattauna cewa shin wannan bishira akwai ta a duniya ko ko sai dai a lahira? Wasu suna cewa akwai ta a duniya, wasu suna faɗar cewa tana nan a nahiyar wajen Hijaz, ɓangaren abin da ya shafi dab da ƙasar Yaman, suka ce akwai wannan bishiya. Wasu suka ce a'a, ai ba ma wata bishiya ba ce mu'ayyana, dukkan wata bishiya da ke ɗauke da guba mai ɗaci da mummunan wari to zakkum sunanta. Amma wasu malami suka ce a'a, babu ita nan, Allah ya sifata ta, domin da akwai ta, da Allah zai faɗa musu sifata da zai ce bishiya kaza da kuka sani. To amma kasancewar babu ita shi yasa ma Allah ya faɗi sifofinta, yace tsaru haka annahu ru'usu shayatin. Da inda aka je aka dawo, ita wannan bishiya ce mummuna, mara daɗin ci, mara daɗin wari, kuma abinci ce ta ƴan aljanna, ta afuwan abinci ce ta ƴan wuta, abinci ce ta ƴan wuta, wanda suke ci a bisa dole, domin in sun ji yunwa dole su ci, za su ci ta ne a bisa dole. Sai Allah ya ga mana inna ja'alnaha, mun sanya wannan bishiya din fitnatan lizzalimin, ta zama jarraba ga kafirai. Abinda ake nufi a nan, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa akwai wata bishiya ta azzaqo, kuma wannan bishiya tana fitowa ne a cikin wuta, sai kafirai suka dinga karyatawa, kun ji wata karyar kuma, ya za a yi bishiya ta fito a cikin wuta? Bayan wuta da abin da ya fito cikin ta cinye shi take yi, to ai ba yadda zai hankali ya karɓi wannan. To shine Allah ya ce mun sanya ita bayanin wannan bishiya din cewa ta zama fitina, jarrabawa ne. Da Allah ya ambace ta, jarrabawa ne. Allah ya gaya mana a wani guri cewa mafarkin da manzon Allah yi da abin da ya gani ya faɗa, Allah ya ce duk mun kawo wannan dan ya zama jarrabawa. Sai Allah ya ambaci kuma wannan bishiya ce wa shajaratul mal'unata fil Qur'an, da wannan bishiya da take la'antacciya da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani, ita ma jarrabawa ne. Akwai abuwa irin wannan da dama wanda Allah madaukakin sarki yakan sanya shi jarrabawa. Misali, Allah ya bayanin wuta, yake cewa alaiha 19, akan wannan wuta akwai mala'iku guda 19. Da kafirai suka ji wannan suka danga izgili, har wani yana cewa 19, to ni zan ji da sauran ko kuma ku ji min da sauran. Da haka Allah ya ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru, ba mu sanya wannan adadi nasu ba sai dan mu jarrabe waɗanda suka zama kafirai, ya zama fitina gare su. Da haka suke ƙaryatawa, suka fada cikin wannan. Shi kuma mumini idan ya ji irin wannan, imani yake, dan ya san cewa wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan dukkan komai. Abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki ya fito da bishiya a cikin wuta, kuma wutar tana ci bata cinye bishiyar ba, abu ne mai sauki a gurin Allah. Gashi dukkan mun karanta a cikin Alkur'ani, annabi Ibrahim an sanya shi wuta, amma Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Allah ya ce wuta ki zama sanyi, ki zama aminci ga Ibrahim, kuma ya shiga bai kone ba. Bal ma a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda aka jefa a cikin wuta kuma bai kone ba, yadda aka yi wa annabi Ibrahim, shi ma an jefa shi, kafirai sun jefa cikin wuta kuma ya fita bai kone ba. Kuma har yau da muke rayuwa muna ganin irin waɗannan ababen mamaki, wuta din tana iya kamawa, kuma Allah ya sa ta kewaye wani guri ba za ta ci ba, ko kuma ta kama ta ci wani gurin kuma wani abin bai kone ba, dai Allah yana gwada wa irin wannan. Da haka mumini ya san cewa ikon Allah wani abu ne sananne da Allah madaukakin sarki yana yi. Amma su kafirai da manzo Allah ya faɗi haka, sai zama na suna izgili, suna cewa ya za a ce bishiya kuma a cikin wuta, kuma wuta ba ta cinye ba. Shine Allah ya ce innaha shajaratun takhruju fi asli jahim, bishiya ce da ke fitowa a can ƙasan wutar jahim. Wasu malamai suka ce bishiya ce guda ɗaya, amma tana da girma da rassa sai da ta mamaye dukkan wuta gaba ɗaya, ta kowane sansani ɗan wuta yake akwai wannan bishiya a gurin. Wasu kuma suka ce a'a, wannan a nan ayin an faɗi jinsi ne, nau'i ne, ba ana nufin guda ɗaya ba ce, a'a, a cikin aljanna akwai irin wannan bishiyoyi da yawa, amma dai sun fito kuma shi ne abinci, ko yana cikin abincin ƴan wuta da za su ci. Sai Allah yana so ya sifata mana yadda wannan bishiya take da muni. Allah ya ce tal'uha, ‘ya’yan wannan bishiya ka annahu ru'usu shayatin, kamar kawunan shaitanu ne. Tal'uha ai samaruha, ‘ya’yan itacenta. كأنه رؤوس الشياطين kamar kawunan shaydanu ne. Anan wasu suka ce, wasu malami suka ce, ah, me ake nufi da kawunan shaydanu? Suka ce kawunan shaydanu shaydan dai da aka sani, shaydan dai da aka sani abun gudu wanda yake da muni. To haka kawunan, haka ƴaƴan wannan bishiya yake kamar kawunan shaydanu. Suka ce to ya za a bada kamanceceniya da abin da mutum bai taba gani ba. Ta yaya an ce kan kamar kawunan shaydanu, wa ya taba ganin kan shaydan? Ce ba wanda ya taba gani, to ya za a bada misali da abin da mutum bai taba gani ba. Sai malamai suka ce a'a, ai ya riga ya karsu a dukkan kwakwalwa, dukkan wani mai saurare, dukkan wani mutum ya san an ce shaydan, to ba abu ne mai kyau. Ba a sifata kyau da shaydan. Idan mutum ya fiye kyau sai a ce kamar mala'ika, kamar yadda waɗancan da suka ga Annabi Yusuf suka ce ma haza bashara, in haza illa malakun karim, ka ce kamar mala’ika. Shi shaidan ka ji an sifata to abu ne mara kyau, ko hira ka ji an ce ai shaidani ne, to ana nufin ma'ana yana yin wani abin da yake ba mai kyau ba. Suka ce yanzu yadda muke zaune a nan, da za a ba kowa takarda da alƙalami a ce kowa ya zana kan shaidan, ba Allah ya ce tsaro haka annahu ru'usu shayatin ba, kowa ya zana kan shaidan. In kowa ya zana aka miƙo, sai an duba wanda ya fi muni sai a ce shi ya cinye, ko ba haka ba? In an bada yanzu an ce kowa ya zana kan shaidan a nan, ba wanda zai zana kai mai kyau. Kowa zai ƙoƙari ya yi wani kai, ko da wani ƙaho, ko da wani tudu a gaba, da wani a baya, da wani a kwari a nan. Za a yi, kowa zai ƙoƙari ya yi abin da yake da mai muni. Kuma an zo ana fitarwa aka ba alƙalai, to wanda ya fi muni shi za a ce to wannan shi ya fi kyau. Suka ce to da haka dan Allah ya yi misali da kawunan shaidanu. Wani abu ne sananne kamar dodo ne, suka ce dodo za ga ana cewa dodo, amma kuma ba wanda ya taba ganin dodo din. Al-Araba ma suna amfani da kalmatul ghul, su siffata abubuwa da kamar dodo din, amma kuma ba wanda zai iya taba ganin wani abin da ake kira dodo. Sai dai ya darsu a zuciyar duka mutane cewa dodo wata dabba ce ko wata halitta ce da suke mara kyau, har mutum yaro in yana ba ce ga dodo nan. Kaga ba dodon ya iya sani ba, amma kalmar tana ba shi cewa wata dabba ce mummuna. Suka ce to dan haka dan an ce daloha ka'annahu ru'usu shayatin, to mai karatu zai gane mai ake nufi. Ma'ana ƴaƴan itatuwa ne munana, saboda munin su kai ka ce kawunan shaidan ne. Kamar yadda aka saba ana sifata abubuwa da dodo, Ibrul Qais yana cewa masnunatun zurqun ka anyabi ahwali, yana fadar irin mashi da yadda suke da kalar, sai ce ka an yabi aghwali kamar haƙoran dodo. Ya faɗa wannan dan saboda an riga an san cewa abu ne mai muni. Wasu kuma suka ce a shayatin a nan suna ne na wani maciji wanda yake yana da muni, shi ake kira ana kiran shi da wannan, da aka wahiya min aqbahil hayyan, cikin maciji ba macijin da ya kai shi muni, wa akhbasiha wa akhfiha jisman, da haka suka ce to shi ake nufi. Amma magana ne mafi inganci ana nufin shaidanu din, ba wai ana nufin wani maciji sananne ba, ana nufin ƴaƴan itacenta kamar kawunan shaidanu saboda muni. Ita wannan bishiya din cinta za su yi a matsayin abinci, amma kuma ba za ta yi musu amfani ba, shine abin da Allah yake gaya mana anan, fa innahum la akiluna minha. Bismillah.
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم.
التي فإنهم حقيقة la'akiluna minha, masu ci ne daga wannan bishiya din, famari'una min halbutun, za su cika cikinsu da ita. Sai Allah ce summa inna lahum 'alayha, sannan suna da, bayan wannan bishiya din da suka ci, suna da lashauban min hamim, gaurayi haɗe-haɗe na ruwan zafi da tafashasshen ruwa. Summa inna marji'ahum, sannan makomarsu la'ilal jahim, shi ne wutar jahim. Ma'ana Allah yana gaya mana wannan bishiya din duk da wannan muni na ta dole za su ci. Allah ya kaddara wa ƴan wuta ba yadda suka iya za su ji yunwa, kuma dole su ci ta. Shi ne Allah ce fa innahum la'akiluna minha, za su ci. فمالئون منها البطون كما سيسن تكا تكين سودا ونن بشيادا سودا حكا شما ونوئي نا عذابا وتين يتا عبين دبا دادي كما دولة يتي كما دولة يتي ديوا سودا مي سودا يزما ونوئي نا عذابا دومين أنا دوليا إذن باكا سن أبو باكا سن والن أبو كو باكا سن دندنا أبو تو باكا هي تنشي إن كما كتي باكي أمي با تو دي يكوان الله دا كاك ألا سيكي أمي دا domin dama ba su kake ba to su goyen wuta yana cikin nau'in azabar da za a yi musu wannan bishiya tana da muni tana da wari tana da daci amma a haka za su ci kuma za a tilasta mu suna ci sai sun cika cikin su da wannan abinci din da kuma sauran nau'i na abin da za su ci kamar dare da Allah ya ce laysa lahum ta'amun illa min dari'i ba su da wani abinci sai irin wannan kaya din la yusminu wala yughni min ju ba ta sa kiba ba kuma ta wadatarwa daga yunwa to haka ita ma wannan da za su ci ba za ta hana su jin yunwa ba kuma za ta sanya su kiba ba abinci ne wanda shi karan kansa nau'i ne na azaba sai Allah ya ce kuma summa inna lahum alaiha sannan a karan kansu dai lahum suna da alaiha akan wannan bishiya din bayan sun ci la shauban abinda aka gauraya shi min habib na ruwan zafi shaub shine abinda aka cakuda mana ruwan da zafi sha ruwa ne da yake na daidai ruwan zafi ne nabi kuma an hada shi da abin da ya shafi ruwan ciwo da ruwan kurji da wani ruwa na dagwalo haka za a cakuda shi shine shauban din Allah wani gurin ya gaya mana wasu kuma'an hamiman fa qatta'a am'a'ahu an shayar da su ruwa mai zafi wanda ya yanke hancinsu haka za su dinga shan wannan ruwa din kuma hanjin su yana yankewa sannan a wani gurin Allah ya gaya mana ya tajarrahu wa la yakadu yusihu suna kwankwada amma da kyar suke hadiyewa wa yatihi al-maut min kulli makan mutuwa za ta zo musu ta ko ina sannan a wani gurin Allah ya gaya mana ruwa ne wanda za su sha yana tafarfasa kamar dalma haka za su sha wannan ruwan cikin wannan yanayi na azaba Allah ya ce ثم ان مرجعهم سنن مقومهم الى الجحيم ذو اوت الجحيم وسمع ربي suka ce wanda ya nuna kenan za su ci wannan bishiya za su sha wannan ruwan ba su ma kai ga shiga wutar ba dan daga shi aya take ثم ان مرجعهم الى الجحيم سنن wana bayan wadanci abuwa sannan makomarsu zuwa ga wutar jahim kuma ربي suka ce a ثم dinnan ba tana nufin at-tarahi ba ba tana nufin at-tartib wa at-tarahi ba ba tana nufin sai kaza ya faru sannan kaza zai faru ba kuran an kawo ta ne dan a jira magana suka ce wannan kuma akwai shi a larabci sun ma tana iya zuwa ba wai lalle tana nufin da kaza fi kaza ba dan haka anan suka ce suna cikin wutar ne za su sha wannan abinci za su sha wannan ruwa da wannan abinci din dan haka makomarsu zuwa ga wutar jahim ba ana nufin fi daga baya ba a'a suna cikin wutar jahim din kamar ka ce dadin dadawa bayan cin wannan bishiya bayan shan wannan ruwa dadin dadawa kuma suna cikin wuta ta jahim Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin shi kuma yana cewa in wasu malamai suka ce kuma zai iya yiwa bayan sun sha ruwa din sun ci wannan bishiya din saboda azaba sun yi kokarin fitowa da suke kokarin fitowa suka gamu da wannan ruwa da bishiya suka sha bayan sun sha kuma aka sake dawo da su yace shi ma nau'i ne na azaba mutum yana cikin azaba yaga kamar ya kusa kubuta kuma yaga ya dawo baya to wannan kuma bayan kauna bayan fata da yake da shi ya kusa kubita ganin shi ya da baya kuma nau'i ne na wata azaba din dan haka anan babu wani dalili da zai nuna cewa ba su shiga wutar ba a'a suna cikin wutar kuma dadin dadawa za su gamu da wannan azaba din wanda yake da waɗannan ayoyi muke fahimtar cewa a lahira wuta masauki ne amma mummunan masauki ga wanda suka saba wa Allah madaukakin sarki masauki ne ga wanda suka saba wa Allah madaukakin sarki ga irin abin da za su ci da wannan bishiya ta azzaqub wanda bishiya ce da take dandanan ta ba dadi warin ta ba dadi ku duba baya da Allah ya mana bayanin giya da yan aljanna za su sha sai ce lazzati mai dadi amma anan ku duba ita kuma da ana maganar wannan abin da za su sha da ruwan da za su sai aka ce la shauban min hamid wannan yana so ma'ana ayoyin alqur'ani in sun magana ni'ima sukan yi magana azaba dan ka kalli kowanne ma'ana irin ni'ima da yan aljanna suke ciki to aka san kuma abin da yan wuta su kuma suke ciki kenan na wahala sannan wani yana mana cewa a cikin wuta akwai ruwa amma ba ruwa bane na dadi ruwa ne na azaba akwai abinci amma ba abinci bane na dadi na azaba sannan wanda yana gwada mana Allah madaukakin sarki yana jarraba bayin shi da abuwa daban-daban da haka duk lokacin da Allah ya saukar da wata aya mu'minai suka yi imani su sallama cewa daga Allah ne amma kafirai da matattu sukan dada zamewa su fada cikin wannan jarrabawa su kuma soki wannan abin da Allah ya fada kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan sannan sai Allah ya ambata mana dalilin da suka game da wannan azaba Allah ya ce innahum
alfaru aba'ahum dallin fahum ala
innahum haqiqa su alfau aba'ahum dallin sun sami iyayensu suna batattu fahum ala asarihim dan haka suma akan gurabinsu yuhrahu da suke yin gaggawa kamar wannan jumla ce ta'liliya innahum labazin innahum kama ana fadar dalilin in musu waccan azaba din shine kasancewarsu sun zo sun sami iyayensu akan bata suma kuma suka bi iyayensu akan wannan bata din innahum alfau aba'a sun sami iyayensu dallina suna fatattu suma da suka sami iyayensu suna fatattu maimakon su su bi gaskiya da ta fito musu su ba abinda manzo Allah ya zo da shi na shari'a sai suma suka bi iyayensu akan wannan bata din da haka Allah ya ce fahum ala asarihim yuhra'un da haka suma akan gurabun suke gaggawa suna bin su akan abinda suke kai wannan ya nuna cewa dalilin azabtar da su bacewa da suka yi kuma sun bace ne a bisa hujja a bisa dalili dan me saboda an gaya musu iyayensu din ba sa kan abin da yake na daidai a hurare da dama Allah ya gaya mana idan suka ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun mu mun sami iyayenmu kan wata addini kan wani abu mu ma za mu bi hanyar su sai Allah ya gaya musu cewa awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayensu ba sa gane komai ba sa kan shari'a ko da iyayensu ba sa kan abin da yake na hankali za su bi su wannan ya gwada kenan an zo musu da gaskiya an zo musu da bayanin gaskiya amma suka cije suka kafe cewa su za su ba abin da iyayensu suke kai wannan ne malamai suke nuna cewa koyi taqalidul a'ma koyi da mutum ido rufe ba bisa dalili ba bisa kyan abu ba abu ne da shari'a ta hana shi ana in za ka yi koyi wanda yake na abu mai kyau ka kwaikwaye mutum cikin ayyuka na gari kyawawa ka kwaikwaye mutum cikin abin da yake akwai dalili da hujja idan kuma ya zama na kai baka da ilimin da za ka iya gane daidai da ba daidai ba to ka duba mutum na kwarai Allah ta yi fas'alu ahlal zikiri ku tambayi masana in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba wanda yake gwada shi wanda baya iya tantance abin da yake mai kyau ko mara kyau mana hata addini bai da karatu da zai iya gane cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai bane to abin da ake so yayi koyi da ahlal zikiri masana abin mana masu tsoron Allah wanda suke da ilimi sai ya kwaikwaye su cikin ayyukan da ya ga suna yi saboda shi bai sani ba amma wanda zai iya fahimta ya gane zai iya karantawa ya gane to ana son shi kuma ya bi abin da yake ya fahimta ya gane cewa wannan abu shine gaskiya shine dalili da haka malamai na ran mutane gida biyu ta bangaren koyi akwai waɗanda wajibi ne su koyi don rashin ilimi amma su koyi da masana malamai masu tsoron Allah akwai kuma waɗanda ba a dora musu koyi da kowa ba abin da ake so su ba abin da yake na gaskiya da hujja domin suna da ilimi suna da fahimta shi yasa a malamai ma malamai suke kasa malaman akwai malamai mujtahidai waɗanda sun kai matakin da za su karanta alqur'ani da hadisi su fahimci hukuncen ciki su kuma yi bayanin hukuncen ciki su fito da halal su yi bayanin halal su fito da haramun su yi bayanin haramun saboda suna da ilimi kuma mai yawa da ya ba su damar da za su iya tantance al'amura suna da ilimin da ya shafi alqur'ani sun karanta alqur'ani sun san ma'anonin alqur'ani sannan kuma sun san ayoyin da aka shafi a cikin alqur'ani sun san wanda suka shafi su sun san ayoyin aqida sun san hukunce ma'ana ilimin su mai yawa ne dangane da abin da ya shafi alqur'ani suna da ilimi na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama suna da abin da ya shafi hadisai, sun san hadisai da dama, sun karanta su, sun san fiqhun hadisan, sannan kuma suna da ilimi na abin da ya shafi lugha ta Larabci, wanda Alkur'ani ba Larabi ne, haka nan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da Larabci suke, haka nan mafi yawancin littafan addini an rubuta su da Larabci, dan haka suna da yaren Larabci mai karfi da za su iya karanta waɗannan littafai su fahimta. Sannan suna da ilimi na abin da ya shafi mustala usulul hadis, suna da ilimi da ya shafi usulul fiqh, suna da ilimi da ya shafi sauran al'amura, sauran ilmummuka wanda ake buƙatar mutum ya zama yana da su a addini. Ba'ana dai suna da ilimi mai faɗin gaske. To irin wannan su ne mujtahidai, su ne za su zauna su ce karkashin wannan aya tana nuna kaza a dalili kaza. Su ne idan wani abu ya faru a cikin al'umma za a koma gurinsu a ce to ga wani abu ya zo amma ba mu san hukuncin shi a addini ba. So kuma su duba ayoyi da hadisai da bayanai na malamai da suke da shi, su kuma dora akan ma'auni na ilimi, su iya gano abin halal ne ko haram a bisa dalilai da za su nazarta da waɗannan. Waɗannan su ake kira mujtahidai. Ana samun su a cikin al'umma, ba a cewa wai al'umma ta ƙare ba mujtahidi a cikinta. A'a, ana iya samu, sai dai wani lokacin ana iya samun masu yawa, wani lokacin ana iya samun sun yi ƙaranci. Ko a ce a cikin ƙabila kaza ba wanda ya kai matsayin ijtihadi, ko a unguwa kaza ko a gari kaza, amma al'umman musulmi gaba ɗaya ana iya samu. Kamar yanzu malamai irin waɗannan malaman da muke ambatawa, akwai irin waɗannan malaman a wannan zamani, an yi wasu wuce, an yi kuma wasu na nan, za ga iliminsu ya kai da za su yi ijtihadi. Saboda me? Saboda yadda suke da zurfin ilimi da faffaɗan ilimi. Akwai kuma waɗanda suke ɗalibai ne, su kuma ɗalibai ba su kai ilimin waɗancan ba, amma dai suna da ido, sun ɗala sauran ga magarin mutane, za su iya karantawa. Idan waɗancan suka yi rubutu suka faɗa dalilai, waɗannan ɗalibai za su iya saurara kuma su karanta kuma su fahimta kuma su iya gano waƙila ma dalilan wane da ya ambata akan mas'ala kaza sun fi ƙarfi akan dalilan wane da ya ambata akai saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza. To kaga waɗannan masu ma suna matsayin da za su bi abin da ya bayyana gare su na gaskiya. Sai kuma sauran ga magarin mutane waɗanda su kuma ba su da waɗannan alat ɗin, ba su da ilimi mai yawa na Alkur'ani, ba su da na hadisi, ba su da na usulul fiqh, ba su da ilimin mustala, ba su da ilimin lugha, ma'ana su dai ba su da ilimi. To anan za su yi koyi ne, amma da wa za su yi koyi? Da ahlul zikiri, malamai waɗanda aka shaida da cewa malamai ne. Da wannan ne za ka ga a duniya cewa wanda ya ce ina mazhabin Maliku, wanda ya ce ina mazhabin Imam Ahmad, wanda ya ce ina mazhabin Abu Hanifa, wanda ya ce ina mazhabin Imam Shafi, me suke nufi? Suna nufin waɗancan malamai, malamai ne da duniya ta yi musu shaida da ilimi, ta yi musu shaida da tsoron Allah, ta yi musu shaida da zurfaffen ilimi mai zurfi. To bari tunda ni ban kai su ilimi ba, ba kuma zan iya gano irin abubuwan da suka gano ba, to bari in karanta abubuwan da suka rubuta da abubuwan da suka tafi, ni ma in yi ƙoƙarin bauta wa Allah a bisa hasken abin da suka zo da shi. Da haka shi ne ma'anar bin wannan tafarki ɗin. To idan mutum yana kan wannan kuma ya zama ɗalibin ilimi ne, da zai iya ganin dalilan malikiya da suka ce kaza mustahabbi ne, ga kuma dalilan shafi'iyya da suka ce wannan kaza ɗin ma wajibi ne, ya kalli dalilan, ya iya aunawa, ya bayyanci dalilan shafi'iyya sun fi ƙarfi, to ba laifi dan ya yi aiki da wannan. Amma sauran mutane sai su ba abin da suka samu waɗannan malamai, wanda duniya ta yi musu shaida da ilimi suka rubuta, sai su yi aiki da shi gwargwadon abin da ya bayyana a gare su. Amma mutum ya rufe ido ya ce kullum zai miƙa ragama shi ga wani, abinda wannan wani ya ce daidai ne, abinda ya ce ba daidai ba ne, ba daidai ba ne, to wannan ba wanda ake wa biyayya irin wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ne duk abinda ya faɗa gaskiya ne, in dai manzon Allah ya faɗa ya tabbata ya faɗa gaskiya ne, duk abinda manzon Allah ya kore in dai ya tabbata manzon Allah ya kore to wannan gaskiya ne. Amma wani wanda ba manzon Allah ba zai iya faɗa ya zama abinda ya faɗa din akwai gyara, abinda ya faɗa din akwai kuskure, sai ya danganta me yasa ya yi kuskuren. In gazawa ce ta dan adam Allah ma ba zai kama shi da wannan ba, domin ya yi ishe hadin shi, ya iya bakin kokarin shi. In kuma ganganci ne yasa ya shiga da aka yi fada cikin wannan kuskure, to a nan wannan gangancin da ya sai ya jawo masa Allah ya kama shi da wannan. Da haka a nan aya tana nuna mana cewa ba daidai ba ne mutum ya dan fare abin da iyaye suke kai na bata. Da wannan ne za a gane kuskuren waɗanda da a sunna za ta zo, amma sai mun je ce shi ba haka yake iyayen shi nayi ba, ce mai Allah ya ce, manzo Allah ya ce shi ba haka yake iyayen shi nayi ba, shi sallah zai yi da iyayen shi suke yi. Da haka ba zai rike hannu ba, tunda mahaifin shi baya rikewa, shi ba zai tsaya karanta Qur'ani da tajwidi ba tunda baban shi ba karanta da tajwidi, shi ba zai sallah akan lokacin ta ba tunda baban shi karfi biyu yake, irin waɗannan abubuwa dai haka. Ma'ana duk komai zai tafi kan cewa wai yayi ga baban shi yana yi, wannan kuskure ne. Mahaifinka zai iya zama yana da hujja a wajen Allah madaukakin sarki, ila gurgurun abin da yazo mai na ilimi kenan, kai kuma yanzu baka da hujja a gurin Allah domin ilimi ya zo maka fiye da yadda yazo masa. Duka yanzu wanda dukkanin mu nan da muke zaune mun san shekara 50 baya, shekara 60 baya, ilimi bai yaɗu kamar yanzu ba. Ilimi za ka bai kai yawan haka ba, akwai ilimin amma bai da yalwa kamar yanzu, saboda dalilai da dama. Hatta da tattaban na karatu ba su da yawa a cikin al'umma din. Za ka ga tattaban da ake da su sun tafi ne ma'adudai sananno, kuma ba a samun littafi sai an ɗau lokaci mai yawa, ba kasashen Laraba aka je ba. Sabanin yanzu gashi za ka je kurbi ka sai littafi kaza da kaza, yanzu in ka je ka ce kana son a haɗa ma sharhi na Bukhari, aƙalla za a ba kala wajen guda 5 ko 6 ko 7 a nan kasuwar kurbi, wanda a da can babu irin wannan. Sannan yanzu ka zo ka ce kana son sharhin littafi kaza, to yanzu hanyoyin ilimin sun ƙaru, sannan ilimin ya ƙaru, sannan abubuwa na zamani sun taimaka ga samun ilimin. To dole ne sanin yanzu mutane ga addini ya ɗara waɗanda suka gabata. To waɗanda suka gabata in sun yi waɗannan abubuwa a bisa fahimtar addini ne, suna da uzuri a wajen Allah. Amma kai yanzu da ka gane kaza ba addini bane, ka gane cewa kaza ba addini bane, amma ka ce to kai zaka toge hujjarka kurin haka na ga babana yana yi, to wannan ba zai tsiratar da kai a wajen Allah ba. Mahaifinka zai iya zuwa ya wuce a wajen Allah, domin iya abin da ya zo mai da ilimi kenan. Kai kuma ka zo Allah ya tsare ka, saboda me? Saboda hujja ta tsaya maka kai, amma baka bi ba. Shi kuma wancan da kake koyi da shi ya abin da ya sani kuma yayi aiki da shi. Shi yasa duk lokacin da aka ce abu kaza mara kyau ne, ko abu kaza ba a yin shi, ko abu kaza shirka ne, to ba kuma yana nufin duk wanda suka rayu a baya suke wannan abin an kafirta su ba. Su wadannan hukuncin su yana gurin Allah, kuma suna kuma kai kanka da kake karatu din ka san cewa suna da uzuri, domin ilimin bai zo musu ba a wannan lokacin. To ba da zai Allah ya kama su da abinda mu sani ba, musamman koyayyen abu wanda ba a fili yake ba. Akwai abubuwan da suke a fili suke, ba a yi wa mutum uzuri don ya jahilce su. Mutum ya ce misali bai san shan giya haramun ba ne, ba za a karɓi wannan ba, don wani abu ne da yake a fili. Ko mutum ya ce bai san ƙin sallah laifi ba ne, ba wanda zai karɓi wannan, domin dukkan mutum ko yau mutum ya tashi ya san yin sallah wajibi ne, ba nan sallah kuma laifi ne. Amma abubuwan da suke suna iya koyuwa, to anan za a iya musu uzuri a kai. Da haka wannan aya tana rushe mana taƙalidanci wanda ake yi ba bisa dalili ba. To wannan abin waɗannan mutane suka yi, suka zauna cikin fata da kafirci, kuma ya ja musu su game da azaba a wajen Allah madaukakin sarki. Ubangiji Allah ya tsiratar da mu, Allah ya amshi abin da muke gabatarwa na ibada, da ya fi mana kurakuranmu. Allah ya ba mu zama lafiya a ƙasarmu da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya, waɗanda suke da buƙatu na alkhairi a cikin mu Allah ya biya musu, kowa Allah ya biya masa buƙatarsa ta alkhairi. Allah ya ba mu arziki mai amfani. Allah madaukakin sarki ka ji kan iyayenmu da malamanmu da magabatanmu da duk wanda su riga mu gidan gaskiya. Allah ka yafe mana kurakuranmu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.